أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ديا غوات رمضان wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan domin ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka muna fatan Allah ta'ala ya datar da mu kuma ya karba muna kuma yi muna gamdakatar a karatun mu da ya gabata shekarar da ta gabata mun tsaya karshen suratu Muhammad a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi farkon suratul Fatih na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
بسم الله الرحمن الرحيم ده سنن الله ما يرحمه ما يجنكي إنا فتحنا لك فتحا مبينا lalle mu mun yi budi a gare ka budi mabayyin li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zanubanka wa ma ta'akhara da abin da ya jinkiri wa yutimma ni'matahu alayka kuma ya cike ni'mar shi a gare ka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma ya shiryar da kai tafarki miƙaƙƙe wa yansuraka Allahu nasran aziza kuma Allah ya taimake ka taimako mabuwayi suratul fatih kana an santa da suna suratul fatih dalilin sanya mata suratul fatih domin saboda al-fatuhul mubin wanda ita wannan sura ta ambata budi wanda yake mabayyani wanda Allah ta'ala yi wa annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka aka kira ta da wannan suna wanda a cikin littafan tafsiri da na hadisai da sauran littafan da suka shafi ulumul qur'an ba a santa da wani suna ba sai wannan sunan suratul fatih kama yanda Ibn Ashur yace la yu'rafu laha ismun akhar ba a san tana da wani suna na daban ba banda suratul fatih suratul fatih ita ce sura ta 48 a jerin rubutun surorin alqur'ani mai girma suratul fatih ita ce sura ta 113 a jerin sabka surorin alqur'ani mai girma kenan suratul fatih ta sabka ne bayan sabkar surati wato bayan sabkar suratu al-saff suratu saff bayan suratu saff sai suratul fatih sannan suratu at-tauba ta biyu ba kenan ita suratu saff ita ce sura ta 112 a jerin sabka ita kuma suratul fatih ita ce sura ta 113 sannan suratu tauba dama ita ce sura ta karshe a jerin sabkar surorin alqur'ani mai girma dan haka suratul fatih ita ce sura ta 113 suratul fatih an rubuta ta da ayoyi 29 kenan babu sabani a wajen lissahin ayoyinta 29 ne sannan suratul fatih madaniya ce ma'ana a Madina aka sabkar da ita wannan kuma a bisa ra'ayin da herin jayi na malamai na cewa surar da ake cema madaniya ita ce surar da aka sabkar da ita bayan hijira ko da kaucikin makka ta sauka idan dai bayan hijira aka sabkar da ita to ana lissafa ta cikin madaniya makkiya kuma wadda aka sabkar da ita kahin hijira to a bisa wannan ka'ida ita malamai kenan suratul fatih sura ce madaniya kamar yadda imam al-qurtubi yace madaniya ce da ijma'in malamai babu sabani shi yasa suratul fatih an saukar da ita ne ba a makka ba a madina ba tsakanin makka da madina aka sabkar da ita dan haka an sabkar da ita daidai wani waje da ake kiran shi da suna Qura'ul Ghamim. Qura'ul Ghamim wuri ne wanda yake tsakanin Makka da Madina. Sannan Suratul Fatih tana cikin surorin da aka sabkar da su cikin dare, domin malamai sun yi bincike mai zurfi bisa kan sabkar surorin Al-Qur'ani, suka fahimci cewa akwai surorin da aka saukar da su Makka, akwai na Madina, akwai wanda aka saukar da su cikin dare, akwai wanda aka saukar da su da rana, akwai wanda aka saukar da su a gida, akwai wanda aka saukar da su a balaguro, akwai wanda aka saukar da su lokacin sanyi, akwai wanda aka saukar da su lokacin zahi, akwai wanda aka saukar da su lokacin gumurzu ana yaki, akwai wanda aka saukar da su ana zaman lahiya, akwai wanda aka saukar da su sama, akwai wanda aka saukar da su ƙasa, akwai wanda aka saukar can ƙarƙashin ƙasa. Duka suka yi tababbance tsakanin sabka surori. To ita suratu Al-Fatih tana cikin surorin da ake buga misali da su daga cikin surorin da suka sabka cikin dare, domin kam ta sabka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bisa hanya, ya dawo daga sulhul Hudaybiya. Don haka ta sabka ne akan sulhul Hudaybiya, wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yunkurin tahiya, yayi umara, kafiran Makka suka hana shi shiga, suka ce ba zai shiga ba. Don haka sai dai yaje shekara ta gaba ya dawo shiga. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya karba ayi yarjejeniya, nan aka kulla yarjejeniya sananniya. Daga cikin yarjejeniyar da aka kulla cewa za a zauna lahiya tsakanin mu da ku, za mu yi zaman lahiya babu yaki tsawon shekara 10. Aka rubuta wannan, mun yarda za mu koma gida shekara mai zuwa mu zo mu yi umara. Aka rubuta wannan abubuwa da dama da aka rubuta na sharuɗa, wanda musulmi su sun ji haushi, ransu ya ɓaci, dan me yasa za a karɓe wannan sharuɗan wanda suke tabbatar da kaskancin musulmi da kasawansu. Cikin wanda suka fusata suka ga bai kamata ba a karɓa akwai Umar ibn al-Khattab, yadda Allah tabbata gare shi, yayi haushi ya ga maganganu. Daga baya ya ga cewa umarni ne na Allah da annabin Allah ya biyayya ya da'a. To bayan wannan sulhun tawanne da aka yi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya za ya koma Madina a cikin dare, ya kawo daidai Qura'ul Ghamim, sai aka sabkar mai da wannan sura mai daraja, Suratul Fatih. Suratul Fatih wato tana an rubuta ta da kalmomi 560, an rubuta ta da harafi 2438. Sannan Suratul Fatih tana tattaunawa ne bisa kan irin abin da surorin da suke madaniya suke tattaunawa a kan shi. Yawanci surori waɗanda aka sabkar da su a Madina, to suna tattaunawa ne a kan wato gayin tsarin mu'amala da tsarin ibada da tsarin ɗabi'u irin na musulunci. Na haka maudu'i na mu'amala tsakankanin mutane, tsakanin musulmi da musulmi, tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, wato abin da ya shafi ibada da shari'a. To ita ma Suratul Fatih tana magana ne akan wannan, shi yasa kuma sannan ta zo da babban magana farkonta, shine maganar Al-Fatihul Mubin, budi wanda yake mabayyani mai girma, budin da musulmi ba a taba samun irin shi ba. Wannan shine surar ta bayyana, wanda karshe ta yi bayanin sakamako da kuma wato ƴaƴan itace wanda aka sabu a ƙarƙashin wannan budi. Daga cikin sakamakon shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wasu alkhairai guda hudu, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara daya wa yutimma ni'matahu alayka biyu wa yahdiyaka siratan mustaqima uku wa yansuraka Allahu nasran aziza hudu. Sannan ta faɗi masu imani su ma sun samu alheri guda hudu a ƙarƙashin wannan Al-Fatihul Mubin. Na farko shine as-sakina da Allah ya sabkar a cikin zakatansu. Na biyu imanin su ya ƙaru akan wanda ke gare su. Na uku Allah zai shigar da su aljanna. Na hudu Allah zai yahe masu kurakuransu. Haka su ma munafikai da mushrikai sun samu wasu wato miyagun ababe guda hudu a cikin wannan Fatihul Mubin da Allah ta'ala ya ma annabi, shine wato Allah ta'ala ya ambata cewa munafikai da mushrikai ya musu tanadin azaba mai radadi daya, ya cine masu albarka biyu, ya yi hushi da su uku. Na hudu Allah ta'ala ya ce wutar jahannama ya musu tanadi zai kai su. Kaga su abin da suka samu. Don haka Suratul Fatih kamar yanda wato yake cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisi daga zaid ibn aslam an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yasiru fi ba'd asfarihi manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tahiya a cikin wani balagoro daga cikin balaguran shi wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma'ahu yasiru ma'ahu layla umar ibn al-khattab yana tahiya tare da shi a cikin dare فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء سي عمر بن الخطاب يتنبئ من زان الله صلى الله عليه وسلم جما دوان ابو فلم يجبه هي من زان الله بيباشي امسا با ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه يا قاره تنبيهش بيباشي امسا با يا قاره تنبيهش بيباشي امسا با فقال عمر سي عمر ادى الله تبته اغري شي يچه ثقلت ام عمر كاي Allah waddanka Umar bai kamata ba kai haka nazarta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi yake fada maka kan shi haka yace ka shawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai da tambayoyi salata marratin hasa uku wa kullu dhalika la yujibuka dukkan wannan tambayoyin da kake manzon Allah baya amsa maka kai hakuri ka tai haka nan ka sha mai kai hasa da kai mai tasa uku Umar radiyallahu anhu yace fa harraktu rahilati sai na buga dabba ta fataqaddamtu amama an-nas sai na shiga can gaban mutane wa khashitu an yanzila fi al-qur'an naji tsoran kar azo a sabkar da wahayi a kaina ace na matsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban jima ba kawai sai ga meye kuwa yana kira na yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nema na yace hankali na ya tashi nayi tunanin an sabkar da al-qur'ani ne a kaina wannan abin da na aikata yace sai nazo na tarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi nayi mai sallama fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace unzilat alayya al-layla a wannan daren an sabkar mana da sura wata sura lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi ash-shams wannan sura ita ce na fi kauna sama ga duk abin da rana ta bullo akan shi ثم قرأ سنة من ذا الله يكرنت إنا فتحنا لك فتحا مبينا يكرنت ونن سورة ينان ونن سورة كمرين دا إليسو كتبتر دا تاسب كان يبستكن صلح الهديبية أفركن سورة الله تعالى ينا فإنشيوا إنا فتحنا لك فتحا مبينا للمم ينان سورة تابو إذا بعد اللاباري دون إنا فتحنا لك فتحا مبينا لاباري الله يكيبا من ذا الله سنسلم شوا يا مش بودي بودي وندي كما بيين su kamnan dai ce daga cikin surori 21 wanda suka bude da ba da labari kamar harkon shine suratul anfal Allah ta'ala ya buda ta da is'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul sai suratul tauba Allah ta'ala ya buda ta da bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min almushrikin sai suratul annahl Allah ta'ala ya bude suratul nahl da fadin sa'ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala hay suratul anbiya Allah ta'ala ya bude ta da fadin sa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun sai suratul mu'minun Allah ta'ala bude ta da kad aflaha al-mu'minun sai suratul nur Allah ta'ala bude ta da suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat sai suratul zumar Allah ta'ala ya bude ta da tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim wato sai suratu Allah suratul qital ko suratu muhammad Allah ta'ala bude ta da alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'maluhum sai ita suratul fatih Allah ta'ala ya bude ta da inna fatahna laka fatahan mubina sai suratul qamari Allah bude ta da iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar sai suratul rahman Allah ta'ala bude ta da arrahman 'allama alquran sai suratul mujadala Allah ta'ala bude ta da kad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai suratul haqa Allah ta'ala bude ta da alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa sai suratul ma'arij Allah ta'ala bude ta da sa'ala sa'ilun bi adabin waqi sai suratul nuh Allah ta'ala bude ta da inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka sai suratul abasa Allah ta'ala bude ta da abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama sai suratul qadr Allah ta'ala bude ta da inna anzalnahu fi laylatil qadr sai suratul bayyina Allah ta'ala bude ta da لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين سي سورة القارعة القارعة ما القارعة سي سورة التكاثر الهاكم التكاثر أكرشان سورور شيني سورة الكوثر دع الله تعالى يقول لتدع إنا أعطينا كالكوثر سورة الفتح تنا جكين سورور دع كبول إدا جملة خبرية كنا أسلوبي نبادة لعباري inna fatahna laka lalle mu maka budi fatahan mubina budi mabayyin fatahna laka fatahan mubina ana nihin mun baka nasara nasara wacce take mabayyin domin budi Allah ya ba wato manzan Allah ko ya ba masu imani iko nasirin jayi akan wata kasa ko wani yanki su bude shi ya koma kalkashin musulunci wannan nasara ne taimako ne dan haka fatahan mubina shine nasara mabayyaniya wadda take karara bayyananna ce ba ta da buƙatar sai an yi kewaye kewaye ko an je an dawo kamai a gane a kuru-kuru take wato kenan wannan kuma budin da Allah ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamai suka faɗi maganganu guda uku akan shi wasu suka ce fatahna laka fatahan mubina bi sulhul hudaybiya wasu suka ce fatahna laka fatahan mubina bi fatahi makka wasu suka ce fatahna laka fatahan mubina shine fatahu khaybar dan waɗannan maganganun su ne aka rawaito na cewa su ake nihi da fatahan mubina amma abin da yake ƙarfi kuma hirin jayi shine cewa sulhul hudaybiya domin akwai dalilai da yawa wanda suka nuna cewa kai tsaye shi ake nihi a wannan sura ita kanta surai ta yi nuni akan haka don haka wanda suka fasara inna fatahna laka fatahan mubina da cewa shine fatahu makka bude makka da aka yi wannan akwai kuskure cikin wannan ko kuma a ce ba magana bace mai ƙarfi abin da yake ƙarfi shine cewa fatahan mubina shine sulhul hudaybiya domin kam surai tana magana akan shi sannan kamar yanda malaman wato ulumul qur'ani suka tabbatar da ita surai ta sabka ne a lokacin sulhul hudaybiya bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da Allah ta'ala ya ambata inna fatahna laka fatahan mubina ya bada labarin da wato fi'il madhi wanda yake nuna zancen ya riga ya faru lalle mun yi maka budi budi mabayyani kenan ba za mu yi maka ba nan gaba in ka aka fassara ta da cewa wannan fatahan mubina fatahu makka ake nihi to yanzu ya zama dole kenan nan gaba ne zai faru ko kuma an bada labarin cewa fatahana mun maka budi shi yasa ita suratul nasr da yake ita budin da ta ambata shine fatahu makka kai tsaye sai aka kawo labarin da nan gaba ne ko idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nas kenan idza jaa nasrullah idan taimakon Allah yazo kuma idan budi yazo ko yannan kaga sai aka kawo al fatahu can wurin saboda bai zo ba nan gaba ne zai zo ko aka kawo zancan da yake nuna bai zo ba amma wannan an riga an yi wasu suna kallon kamar sulhul hudaybiya babu fatahi cikin shi don an ce al-fatahu a larabci shine wato garin da aka ci da yaki da ƙarfin ciya aka amshe shi shine ake cewa an yi fatahin shi idan ya zamana sulhu ne aka yi sulhantawa ne aka yi ba fatahi bane to a larabci ana cewa futihal bilad sulhan ana cewa an bude gari amma ta hanyar sulhu kenan shi ma ana ce mai al-fatahu amma sai dai shi in ta hanyar sulhu ne to sai an kayyade shi da sulhan to wannan babu shakka dama ko can meye manhar musulunci ta abude gari a rinjaye mutanen garin ya koma kalkashin musulunci me babban manha dan a daukaka addinin Allah musulmi wato a samu masu karba kiran Allah su zama da yawa to wannan bude abinda Allah ya abinda yasa Allah ya kira shi da fatahan mubina budi mabayyani domin ya tabbatar da wannan manhaj lalle musulunci ya samu nasara ya samu daukaka lokacin da kafirai suka ga sharuɗan su san ransu manzon Allah ya karba wasu musulmi da ransu a bace suna ganin bai dace ba ma a karba to da madama manzon Allah sallallahu ya karba sai Allah ta'ala ya sanya wannan sulhu ya zama alheri gare shi ya zama sanadiyyar daukaka addinin musulunci domin sulhul hudaybiya an yi shi ne a cikin watan zulqa'ida shidda ga watan wato shidda ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin manzon Allah ya zo da mutum 1400 mutum 1400 manzon Allah sallallahu ya zo da su aka yi wannan sulhun suka koma to amma sanadiyyar wannan sulhun sai zamanin musulmi sun samu damar tattaunawa da kafirai tattaunawa da suka samu dama kuma sai su kai ta bayyana musu yanda musulunci yake da alkhairan da ke cikin shi da kyawawan ababen da ke cikin musulunci aka samu kabilu da yawa na larabawa suna ta shiga cikin addinin musulunci a daidai wannan lokacin kenan kaga wato wannan ya nuna kenan fatahin musulunci ya samu nasara ce daukaka ce rinjayi ne musulunci ya samu domin kabilun da suka yi ta shiga cikin addinin musulunci sanadiyar in ba dan wannan sulhun ba da ba a samu wannan damai ba aka sulhunta cewa daidai cikin abubuwan da aka rubuta aka ce duk wanda ya yarda ya zauna tare da ku ba za a hana shi ba, wanda kuma yarda ya zo ya zauna tare da mu ba za a hana shi ba. Aka yi wannan yarjejeniya lokacin da kafirai suka walwali alƙawari, suka ci amana, suka saba alƙawarin da aka yi da yarjejeniyar da aka yi. Da manzon Allah ya zo zai shugowa Makka ya kace su da mutum nawa yazo, sai da yazo da mutum 10,000. Kenan wannan yana nuna lalle fatahan mubina ne. Can harkon zuwan shi yazo da mutum 1,400, amma da suka warware alƙawari saboda mutane sun yi ta shugowa addini, sun yi ta fahimtar addini a cikin wannan lokacin na sulhu, sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da mayaki 10,000 ya tunkaro Makka da su. Kenan wannan ya nuna lalle musulunci ya samu ƙarfi da wannan, kuma lalle abinda ake ni da fatahan mubina wannan shine wannan sulhu na Hudaybiyah da aka yi. Allah ta'ala yace liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika, domin Allah ya gafarta maka abinda ya gabata na zanubanka, wa ma ta'akhkhara da abinda yayi jinkiri, wa yutimma ni'matahu alayka kuma ya cika ni'imar shi a gare ka. Kenan kamar wannan budi da Allah ta'ala yayi ya kaddara ya faru, wato domin Allah ya maka gafara ya kara ma daukaka, to miye sanadiyan ya zama na wannan budi ya zama shi ya zama sanadiyan gafara tawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? To saboda al'ummar da ta shiga cikin musulunci masu yawa ai duk alƙashin da awan shi ne, dan haka Allah ta'ala ya mai gafarar abin da ya gabata na zunuban shi da ma abin da ya jinkiri. To sannan wannan zunuban shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu zunubai? To akan wannan mas'ala ce wadda malamai suke tattaunawa, wai annabawa suna aikata zanubai ko ba su aikatawa ma tukwana? To sai wasu malamai suka rinjayar da cewa annabawa Allah ya tsare su game da aikata kaba'ira, duk manya-manyan zanubai wanda ake ce maka kaba'ira ba bayayewa har abada a ce wani annabi ya aikata shi, Allah ya tsare su. Amma ƴan ƙananun zanubai waɗanda ake ce masu allamam, waɗannan wanda wato mutum zai aikata wani lokaci ba da sanin shi ba a matsayin shi na dan adam, suka ce to waɗannan ana iya samun annabawa sun aikata ire-iren waɗannan. Malamai suka yi ta bada misalai da yawa akan cewa annabawa sukan aikata wannan. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zunuban da Allah ta'ala yace ya gafarta mashi, a bisa wannan ma'anai, a bisa wannan ra'ayin na malaman da suke ganin cewa annabawa suna aikata kananan zunubai amma ba su aikata manya har abada, to akan wannan kenan sai ya zamo wasu ƴan kananan laihuhuka wanda shi a matsayin shi da girman shi wajen Allah matsayin laihi yake, amma inda kai ne ko ni to matsayin ma ibada ne da daukaka. Sai sa akwai wato laihukan da malamai suke cewa wato laihin manyan mutane makusanta Allah laihuhukan su, to su wannan suke cewa sayyi'atul abrar, suke cewa hasanatul abrar sayyi'atu wato ahlil qurba, kyawawan ayyuka na mutane waɗanda suke masu imani ga magari, to su wannan matsayin zunubai suke a wajen mutanen da suke da kamala da cika. Ala kulli halidai wannan Allah ta'ala tabbatar da cewa ya gafarta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malaman tafsiri suka wato yi maganganu daban-daban akan fassara liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Daga cikin su akwai wanda suka ce liyaghfira lakallahu ma taqaddama qabla nuzuli hadhihi al-aya wa ma ta'akhkhara ba'da nuzuliha. Kenan domin Allah ya gafarta maka abinda yayi ya gabata na laifukan ka kafin wannan aya ta sauka, da ma abinda yayi jinkiri wanda zai biyo bayan saukarta. Wasu suka ce liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika qabla al-fath wa ma ta'akhkhara ba'dahu, domin Allah ya gafarta maka abinda ya gabata na laifukan ka gabanin ayi maka wannan budi, da kuma abinda ya faru bayan an yi maka shi. Wasu suka ce liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika qabla risala wa ma ta'akhkhara ba'daha, domin Allah ya gafarta maka abinda ya gabata na zunubanka kafin Allah ya baka annabta, da kuma abinda ya jinkiri bayan annabta, kenan abinda ya zo bayan annabta. Wasu suka ce li yaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara, ma taqaddama min zambika suka ce fil jahiliya qabla an yuha ilayka wa ma ta'akhkhara fil islam,
kenan abin da ya faru a jahiliya kamin a fara yi maka wahayi da kuma abin da ya faru a musulunci bayan an fara yi maka wahayi wasu suka ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika min dhanbi abawayka Adam wa Hawwa wa ma ta'akhkhara min dhunubi ummatika sai kace dan haka Allah zai gafarta ma abin da ya gabata na zanubanka aka ce zanubanka amma an jingina mai amma ba shi yayi su ba ai ana nihin zanuban iyayen shi annabi Adam da Hawwa me zanuban nasu to alqur'ani ya fade su ko cikin su akwai nace itaciya sannan wa ma ta'akhkhara da abin da ya jinkiri shine zanuban al'ummanka to idan aka gafarta ma iyayen mutum an gafarta mashi kenan eh in Allah ya ma iyayenka ni'ima ni'imar ta shahe su kuma ta shahe ka in Allah ya cine ma iyayenka cinuwar ta shahe su kuma ta shahe ka ga banu Isra'ila nan Yahudawa wanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tasabkar da wahayi yana ce musu ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alam ya ku bani Isra'ila ku tuna ni'ima ta wadda ne a gare ku ni nahihita ku akan halittu wannan ni'imomin da Allah ya tazanawa wa idza akhadna mithaqakum da sauran su aka ma haka su wanda wahayi ya sauka akan su haka ya faru da su ba su ba amma kakannin su ne sai zaman yanzu Allah yana cewa na maku kuma ba su ce ba a suna musu saboda sun san kakannin su aka ma ginan ta shahe su kenan akan wannan ne malamai suka fassara liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika suka ce shine wato kurakurai wanda iyayenka suka aikata Adam da Hawwa wa ma ta'akhkhara shine abin da ya jinkiri wanda al'umma ka za su aikata wasu malamai suka ce wannan ya shahid dukkanin laihuhuka wanda suka shahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sani da wanda bai sani ba tsofaffi da sabi dukkanin su ya shahi wannan kuma babu kwankwanto akan shi wasu malamai suka ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika fi badr wa ma ta'akhkhara fi hunain don Allah ya gafarta ma abin da ya gabata na zanubanka a yakin badaru da kuma abin da yayi jinkiri a yakin hunain wanda suka yi wannan fasarar sai suka ce abin da ya gabata a yakin badaru a lokacin yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora maimaita wata kalmomi a addu'a yana roƙon Allah da ya tashi tsakar dare yana kiyamul layl yana neman Allah ya ba su nasara a yakin nan sai yake cewa Allahumma in tahlika hadhihi al-isaba lan tu'bada fil ardi abada ya Allah in ka halakar da wannan jama'a to har abada ba za a bauta ma ba bisa ban kasa kuma manzo Allah ya ta maimaita wannan ya Allah ka ba mu nasara idan wannan jama'a ta halaka har abada ba za a ƙara bauta ma sai suka ce sai Allah ya saukar mai da wahayi yace mashi to wa sanar da kai cewa inna halakar da su ba a ƙara bauta mini bisa ban kasa to sai ya zama wannan magana a matsayin laihi yake ko sai Allah ta'ala ya gafarta mai shi suka ce shi kuma laihin shi na yakin Hunain lokacin da aka zo yakin Hunain bayan wasu daga cikin musulmai sun tsere an yi ta kira wasu ba su juyawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dibi tsakkuwa a hannun shi sai addu'a sai ya jefa ta a inda mushrikai suke sai zamanin kowane mushriki sai ya samu kasan shi cikin ido cikin wannan tsakkuwa da manzo Allah ya diba ga hannu to dalilin haka sai aka tarwatsa su Allah ya ba masu imani nasara akan su to bayan an dawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai in ba dan wannan tsakkuwa da na diba ba na watsa da ba a tarwatsa su ba sai Allah ta'ala ya saukar mai da wahayi ya ce mashi wa ya sanar da kai cewa sanadiyar wannan tsakuwar ne da ka watsa in ba dan ita bada ba a tarwatsa su ba to shine sai malaman da suka yi wannan fasare suka ce waɗannan su ne laifukan guda biyu ma taqaddama min dhanbika kenan fi badar wa ma ta'akhkhara fi hunain ibnu kathir Allah ta'ala yi mai rahama da ya kawo wajen fasara wannan ayat sai ya ce wannan ayat ta faɗi keɓantaccen abu wanda Allah yake banci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi wanda babu wani wanda yake tarayya da shi a ciki shine gafarta mai zunubai wanda suka wuce da kuma wanda za su zo nan gaba ya ce Allah ta'ala bai taɓa faɗin wani alheri ba ko wata ibada aka ce wanda ya aikata ta za a gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi da abin da ya jinkiri babu ita babu wani hadisi ingantacce ko wata riwaya tabbatatta wadda ta ce ga wani aiki nan in ka aikata shi za a gafarta ma abin da ya wuce da abin da ke nan gaba babu shi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah yake bance shi da wannan wato girmamawa cewa abin da ya gabata na zanubban shi da abin da ya jinkiri gaba ɗaya Allah ya yahe mashi. To kaga shi yasa yake da matsayin da babu wanda yake da irin shi. Domin kamar an ce mashi ne abin da kai can baya na kuskure in akwai da kuma abin da zaka yi nan gaba na kuskure idan ma zaka yi to an yahe maka. Gaba gadi kenan. Dan haka inda wani ne yanzu da kaga sharholiya. Amma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hi kowa zama cikakken bawan Allah mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah mai miƙa waya ga Allah to ba abinda hakan ya ƙara mai sai ƙara lillimkawa wajen ibada da kokari wajen bin Allah har Aisha yaddan Allah tabbata gare shi gare ta kai tana tausaya mashi ta ga yana kiyamal laili haddiga diganci suna tattardewa suna caccagewa tarana ta kalle shi tace ya rasulullah lima tasna'u hadha wa kad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya ma'aikin Allah dan me kake aikata wannan alhali Allah ya gafarta ma abinda ya gabata da abinda ya jinkiri na zanubanka Allah ya hima da zanubanka dan me kake wahalar da kanka kuma bayan haka sai manzon Allah ya kalle ta yace ya Aisha afala uhibba an akuna abadan shakura yake Aisha yanzu bazan so in zamo bawa mai godiya ga Allah ba idan Allah ya mani ni'ima bazan gode mai ba gafaran nan da aka mai ni'ima ce ko ba ni'ima bace to me ya kamata ƙara gode ma Allah to babu wani dan adam tunda aka halicci annabi Adam har zuwa dan adam na ƙarshe wanda za a halitta daga shi sai busa kafan kiyama ba a taba yin wani dan adam ba wanda Allah ya mashi ni'ima irin ni'imar da Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba a taba samun wanda ya ma Allah godiya ba gwalgwadon yanda dan adam yake iya godiya irin godiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma wannan hadisin kuma ya karantar da mu ashe kullum gwalgwadon girman ni'imar da Allah ya ma gwalgwadon yanda ya kamata ka ƙara zama bawan Allah idan Allah ya ma wasu ni'imomi wanda bai ma wasu ɗan adam irin su ba ko dai ni'imomi na ilimi ko kuma ni'imomi na dukiya ko ni'imomi na mulki Allah ya ma ɗaukaka wanda bai ma wasu mutane irin ta ba Allah ya baka matsayi wanda bai ba wasu irin shi ba ko Allah ya baka dukiya wanda bai ba mutane da yawa irin ta ba ko Allah ya baka ilimi wanda bai ba mutane da yawa irin shi ba to kai ya kamata a ce ka hi kowa naci wajen bautar Allah yanzu nan aka ce kasa nan jahar Maradu wa yake mulkin ta gaba daya sai a ce governor masunan shi ma Isuhu ha ce Isuhu ne yake mulkin ta to kamata a ce governor Isuhu ya hi kowa na filfili a cikin maradi ya hi kowa azumi ya hi kowa kiyamal layl ya hi kowa duk abin da yake ƙara saboda mi saboda Allah ya mashi ni'imar da tahi ni'imar kowa ƙarƙashin shi yake kowa ƙarƙashin shi yake kenan ya dace a ce shi ya hi kowa zama bawan Allah saboda godiya ce tahi godiyar kowa saboda ni'imar shi tsadar ni'imar kowa to haka nan ne gwalgwadon girman ni'imar ka gwalgwadon yanda ya kamata a ce ka ƙara zama bawan Allah kadiba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gano Allah ya mai ni'imar da bai kowa irin ta ba babu kwana daga lokacin sai da mun lokacin ma ya hi ƙara wahalar da kanshi wajen kusantar Allah to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama zababban Allah na daban abinda yayi in banda ulul azmi minar rusul ba kowa ba yake iya irin shi liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka kuma ya cika ni'imar shi a gare ka ya cika ni'imar shi a gare ka ta musulunci da wato tsari wanda ya saukar maka shi na musulunci wa ya hadiyaka siratan mustaqima kuma ya dora ka bisa tafarki wanda yake miƙakke kenan tafarkin Allah wanda ya yarda da shi wa yansuraka Allahu nasran aziza kuma Allah ta'ala ya taimake ka taimako wanda yake mabuwayi taimakon da babu kaskanci bayan shi to waɗannan alkhairan guda hudu suna daga cikin sakamakon wannan fatihin da Allah ta'ala yi wa annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
نعم
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
الله تعالى yace huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin shine wanda ya saukar da natsuwa a cikin zakatan masu imani liyazdadu imanan ma'a imanihim domin su ƙara imani tare da imanin su walillahi junudus samawati wal ard kuma rundunoni na sammai da ƙasai duka na Allah ne wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima liyudkhila almu'minina walmu'minati jannatin domin ya shigar da masu imani maza da masu imani mata a cikin aljanna tajri min tahtiha al-anharu quramu suna gudana kalkashinta khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta wa yukaffiru anhum sayi'atihim kuma ya kankare masu munanan zanubansu wa kana zalika inda Allahi fawzan azima kuma wannan ya kasance a wajen Allah rabo ne mai girma. Allah ta'ala yace huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin shine wanda ya sabkar da natsuwa a cikin zakatan masu imani. Allah ya sabkar da natsuwa cikin zakatan su. Kaga nan sai yace cikin zakatan wa masu imani. Kenan yana nuna bai sabkar da taba cikin zakatan wanda ba masu imani ba. Eh haka nan ne saboda su suna nan suna ta munnan zato ga Allah. Mushrikai da munafikai su Allah bai sabkar musu da natsuwa ba cikin zakatan su. Allah ya sabkar da natsuwa cikin zakatan masu imani kuma wannan yana cikin taimako wanda Allah ta'ala yake yi ma bayin shi. Allah ya sabkar da natsuwa cikin zuciyanka a daidai lokacin da ya kamata a ce ka hirgita ko ka tada hankali ko ka rikice ko ka rude a daidai lokacin kawai sai Allah ya sabkar maka natsuwa ya zama cikin natsuwa kake. Allah ya tabbatar da kai akai abin da yahi zama daidai a daidai lokacin da ake rikicewa lokutan da jarabawa suke sabka bala'o'i suke zuwa to irin wannan lokutan ba kowa ba Allah yake tabbatar da shi ya tabbatar da natsuwa cikin zakatan shi sai wanda Allah ta'ala ya zaba to irin wannan lokacin ne domin lokacin sulhul hudaybiya abubuwa ne suka bayyana wanda karara kamar an raina ma musulmi da aka ce a zo ai ba a yin kaza sai kaza suka ta sanya sharuɗa duk sharuɗin da suka kawo manzo Allah ya karba a zahiri su musulmi sai suka gayyo don me za mu karban kaskanci a addini mu ba goma ma a mutu ba kawai su masu zahiri suka yi ta gayin maganganu sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu tabbas ni annabi ne kuma wahayi ake mani saboda ku karbi abinda na karba a lokacin da Allah ya sabkar natsuwa a cikin zakatan su sai suka yarda da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi ya zamana Allah ya gusar wannan kyamar da suke da jin haushi da kunci kan an karbi wannan sharuɗin duk sai ya janye suka dawo suka natsu suka tabbatar da cewa lalle abinda Allah ya zaba wa annabin shi alheri wanda har wasu sun dora cewa da ana inna bayan sabka sura inna fatahna laka fatahan mubina sai yana kai ina wani fatahi nan wurin a ce an koro mu mun zo shiga maka amma an hana mu shiga an koro mu mun dawo kuma a ce an man budi kai sai suna ganin kamar babu su wajen su kawai wannan an dai dawo kawai da wulakanci da kaskanci to amma Allah gwani ne idan Allah ta'ala ya tsara abu shesa wata aya Allah ta'ala ya ce sau da yawa za ku ji kuna kyamar abu amma alheri ne gare ku kuma sau da yawa za ku ji kuna son abu amma sharri ne a gare ku sai ya ce wallahu ya'lam wa antum la ta'lam Allah shi ya sani ku ba ku sani ba wani lokaci abinda kake takwadayi kana takwadayi in kaga Allah ya hana ka shi to ci gaba da gode mashi kar ka ji bakin ciki ka ji zugi ka shiga takura watakilan samun shi shine matsale gare ka kuma nawa akai mutum a rayuwar shi ta fafutuka kan neman wani abu ya ta ne ya ta wahala ya ta zuwa rayuwar shi kaf wajen shi dai ya samu ran da ya samu ran nan ne wahalar shi ta farko za ta fara zo mashi a duniya to dan haka kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi umarnin Allah ya yi biyayya ga Allah sai Allah ya mai kyakkyawan sakamako masu imani da suka yi da'a duk da zukatansu basu so ba amma suka miƙa wuya suka bi zaɓin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma sai Allah ta'ala ya masa kyakkyawan sakamako Allah ya saukar da natsuwa cikin zakatansu shi yasa Allah yace huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin shine wanda ya saukar da natsuwa as-sakina shine at-tuma'anina kamar yadda ibnu abbas yadda Allah tabbata gare shi yace kullu sakinatin fil qur'an fa hiya tuma'anina illa allati fil baqara ibnu abbas yace duk wata sakina da ta zo cikin qur'ani to natsuwa ake nihi amma yace banda ta cikin suratul baqara to hatta cikin suratul baqara ma abinda ya hirin jayi shine ita ma sakina ce natsuwa ce cikin suratul baqara na ne wanda Allah ta'ala yace inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma tawassun shi ai sakina wata dabba ce mai kunnuwa mai kaza mai kaza to shi yasa wato kenan yace banda sakina wannan ta cikin suratul baqara dan haka Allah ta'ala shine wanda ya saukar da natsuwa a cikin zakatan masu imani Allah ta'ala yace ya saukar da wannan natsuwai ne li yazdadu imanan ma'a imanihim dan su ƙara imani tare da imanin su dama suna da imani amma sai su ƙara imani kaga wannan ayat ta nuna mana cewa imani yana ƙaruwa to duk abin da aka ce yana ƙaruwa kuma yana raguwa fa don haka imani yana ƙaruwa yana raguwa kuma imanin mutane hawan hawan ne na wani ya ƙara na wani wani ya fi wani imani wani yana kololuwa a cikin matakai na imani wani kuma yana gidan ƙasa a cikin matakai na imani kamar yadda ayoyin Qur'ani da dama sun yi nuni akan cewa lalle imani yana ƙaruwa yana raguwa a cikin suratul anfal Allah ta'ala yace innamal mu'minuna allazina innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana kaga idan ana karanta musu ayoyin shi sai su ƙara musu imani haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratu Ali Imran yace allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana sai ƙara musu imani haka Allah ya faɗi a suratul ahzab yace walamma ra'al mu'minuna al ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima yani ne kenan imani yana ƙaruwa haka Allah ya faɗi a suratul muddathir yace wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana nasara ayyuhan da Allah ta'ala tabbatar da imani yana ƙaruwa yana raguwa wannan kuma shine maganar da tahi zama tabbatacciya magana ta gaskiya Abdullah ibn Abbas yadda Allah ta tabbata a gare shi yace lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya turo shi ne da shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah falamma saddaquhu ala zalika lokacin da suka gazganta manzon Allah akan haka zadahum as-salah sai Allah ya ƙara musu sallah falamma saddaquhu da suka gazgantar da shi akan sallah suka dora yi zadahum az-zaka sai Allah ya ƙara musu zakka falamma saddaquhu da suka gazgantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka zadahum as-siyam sai ya ƙara musu azumi falamma saddaquhu da suka gazgantar da shi zadahumul hajj sai Allah ta'ala ya ƙara musu aikin haji Abdullahi ibn Abbas yace haka Allah ta'ala ya kammala shari'an shi to dama tunda tun harko da aka zo musu da shahadati Allah ilaha illallah sun yi imani to kuma aka biyo da duk abin da aka biyo baya shi ma suka gazganta to shine Allah ta'ala yake nihi da yace li yazdadu imanan ma'a imani domin su ƙara gazgantawa tare da gazgantawa su ta harko da suka yi yasa sai Allah ta'ala wato ya saukar da shari'o'in shi yazdadu imanan ma'a imani walillahi junudus samawati wal ard kuma Allah ta'ala shi yake da rundunoni na sammai da ƙasa junudu gaba ɗaya rundunar sama da rundunar ƙasa ta Allah ce Abdullahi ibn Abbas yace abinda ake nihi da junudus samawati wal ard sune mala'iku runduna ta mala'iku da runduna ta aljannu da runduna ta shaydanu da runduna ta mutane yace duka wannan na Allah wannan rundunonin na Allah kaf Allah ya faɗi a suratul Muddathir ya ce ba wanda ya san adadin su sai shi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka sai shi kadai walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman kuma Allah ta'ala ya kasance masani ne shi yasa da kaga Allah ya tsara ai wannan sulhun kuma a karbi sharuɗan da kafirai suka gindaya ba wai ya tsara shi bane akan rashin sani ko bai san abin da yake faruwa ba. Allah masani ne, yana sanar da ku, yana sanar da su, yana sanar da halayen ku gaba daya, amma kuma tare da ilimin shi hakiman mai hikima ne, yana dora komai inda ya dace. Yata cikin hikima shi wani lokaci sai ya kyala masu imani kafirai su ga kamar sun samu nasara, su ta iyu suna ganin kamar su suka yi rinjayi. Allah ta'ala ya bar su, su ne masu imani, su ne mutanen shi, amma da gangan saboda hikima ta Allah sai Allah ya kyale wata rana. To wannan yana cikin hikimomi na Allah. Allah ta'ala ya ce liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar, domin Allah ya shigar da masu imani maza da masu imani mata aljanna, wadda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin ta, khalidina fiha, suna masu dawama a cikin ta. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, kuma ya kankare musu munanan wato ayyukansu. Lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wata aya a cikin suratul ahqaf, qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum, kace ba ni bane farkon manzanni, kuma ni ban sani ba mi za a aikatawa da ni, ko mi za a aikatawa da ku, ban sani ba. Sai Yahuda da mushrikai suka kalkashe da dariya, suka ji kaje bai san abin da za a yi da shi ba ko da sahabban nashi, yace ta kaka za mu bi mutumin da bai ma san abin da za a yi da shi ba. Sai suka dora izgili da manzo Allah ya karanta wannan ayan, kace ni ba ni bane farkon manzanni, kuma ni ban san mi za a aikata da ni ba balle da ku. Sai suka ce mu ba mu biyan mutumin da bai san abin da za a yi da shi ba. Sai Allah ya saukar da wannan sura, suratu al-Fath. Tun harkon sura Allah ta'ala ya nuna girmamawa da daukakawa da darajantawa wanda yayi wa annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gaye al-khairai dimbi wanda Allah ta'ala yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan kai tsayin zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani Allah ya gafarta mashi zunuban shi kaf. Allah ta'ala zai daukaka shi, zai bashi daukaka wanda bai taba ba wani irin ta ba. Ko da manzo Allah ya karanta ayoyin nan, sai sahabbai suka ce barkanka ya ma'aikin Allah, ka ji dadin ka, kad bayyana Allahu laka ma yuf'alu bika, yanzu kai Allah ya bayyana maka abinda za a aikata da kai. Fa ma za yuf'alu bina nahnu, to mu yanzu me za a aikata wa da kai? Ka samu ka an bayyana ma abinda za a aikata da kai, to yanzu saura mu, mu me za a aikata da mu? Shine bayan wannan ayoyin sai Allah ya sabkar da wannan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha. Kenan su ma aka bayyana abin da za a aikata wa da su, aljanna za a kai su. To Allah sa muna ciki. Allah ta'ala ya ce liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtiha al anharu, domin Allah ta'ala ya shigar da masu imani maza da mata aljanna, wadda ƙoramu suke gudana kalkashinta, khalidina fiha, suna masu dawama a cikinta. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, kuma ya kankare musu munanan ayyukansu. Kaga wato ni'imomin nan da Allah ya faɗi ma annabi cewa ya mai su, to su ma fa masu imani sun samu kwatankwacinsu. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, to su masu imani ko da basu samu a gafarta musu zunubansu ba duka wanda suka yi da wanda basu yi ba, amma dai sun samu wastagfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati. Ko kaga kenan da aka ma annabi umarni ya roki gafarar zunuban shi, sai aka ce kuma ka roki gafara ga masu imani maza da mata. Da Allah ta'ala ya bayyana wato shi wanga khususiya ne, dama kebantaccen abu ne ga manzon Allah, amma da Allah ya ce wa yutimma ni'matahu alayka, Allah ya cika ni'imar da yayi a gare ka. To su kuma masu imani fa, Allah ta'ala ya ba su labari ya ce ya cika ni'ima a gare su, kun wa yutimma ni'mati alaykum, Allah ta'ala ya gaicewa ya cika ni'imar shi a gare su. A nan da ya ce wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah ta'ala ya bayyana cewa su ma masu imani ya shiryar da su a tafarki wanda yake mai kake. Wa yansuraka Allahu nasran aziza, Allah ta'ala ya bayyana cewa su ma masu imani ka alƙawali ma ya dauka cewa zai taimake su. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina, to shi yasa Allah ta'ala ya ce zai shigar da su aljanna, kuma zai kankare musu. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, kuma kankare musu munanan ayyukansu. Wa kana dhalika inda Allahi fawzan azima, kuma wannan ya kasance a wajen Allah rabo ne mai girma, domin rabo mai girma shine mutum ya cimma abin da yake nema. ya kere ma abin da yake ji ma tsoro to kuma sun samu gaba ɗaya sun kubuce ma abin da suke ji ma tsoro sannan sun cimma abin da suke nema abin da muka karanta na daidai cikin wannan sura Allah ta'ala ya ba mu ladar shi ya sanya albarka a ciki kurakuran da muka aikata kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu mu gyara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka alkhaira kulluhu ajilahu wa ajilahu ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سلم وعبادك الصالحون اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.